Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 25 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiya Laraba ne shugaban Amerika Donald Trump ya Allah wade da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam. Daraktar hukumar leken asiri ta Amerika Gina Haspel da ke Turki da binciken mutuwar dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi ta surari muryar da aka nada yadda aka gasa dan jaridar Uba aka kuma kashe shi. Haka kuma kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ƙasar Iran ta soke yanke hukuncin kisa ga yara ƙanana.
To kanan labaran kenan. Bayan labaran za ku ji cewar hukumomi a jihar Kaduna sun rage lokacin dokar hana fita, kamar yanda mai magana da yawun gwamnan jihar wato ya faɗa a jiya.
Daga Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki, dokacin al'ummar jihar Kaduna, musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye, za su iya fita su yi zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma.
Wato a yau Alhamis kenan wannan dokar ake sassautawa. A yankin karamar hukumar lafiya Lamurde na jihar Adamawa kuma an fara samun kwanciyar hankali a gurin. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sirfil Hashim Gumel. Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wade da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump wanda yi magana daga fadarsa ta White House ya ce ransa ya yi matukar ɓaci da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutanen da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekarar 2016 Hillary Clinton. Haka kuma an aike da makamancin waɗannan sakonni na bam ga tsohon Attorney General ɗin Amurka, wanda ɗan majalisa ne ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, da kuma tsohon daraktan hukumar leken asiri ta Amurka CIA, waɗanda duk masu yawan sukar shugaba Trump ne. Shugaban ya ce za a ƙaddamar da wani babban bincike ƙarƙashin gwamnatin tarayya domin gano waɗanda suka aika da sakonnin masu ɗauke da bam. Da take magana a wajen wani taro a jihar Florida jiya Laraba, Hillary Clinton ta yaba wa jami'an tsaron ciki da suka gano bam ɗin.
Many of you and others across our country have asked after me and my family and
ta ce mafi yawan ku da sauran mutane a faɗin ƙasar mu suna tambayar lafiyata da ta iyalina. Ina matuƙar farin ciki da hakan. Muna godiya, muna nan lafiya, kuma muna godiya ga jami'an tsaron ciki waɗanda suka gano kunshin, suka kuma shaida mana tun kafin ya kai ga gidajenmu. A kullum muna godewa Allah kan kariyar da suke bamu. Daraktar hukumar leken asiri ta Amurka Gina Haspel da ke Turki domin binciken mutuwar ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ta saurari muryar da aka nada ta yadda aka gasa wa ɗan jaridar Uba aka kuma kashe shi, bisa ga rahoton Washington Post jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'i da yake da bayani akan faifan, yana cewa abin yana da matuƙar tada hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora wa Saudiya alhakin kashe Khashoggi, wanda yake rubutawa jaridar labarai. Da yake magana a karan farko tun bayan mutuwar Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da Istanbul, Yarima bin Salman ya faɗa mahalarta taron zuba hannun jari a Riyadh cewa wannan kisa ya matuƙar ciwo ga duk 'yan Saudiya, kuma abu ne mai zafin gaske ga duk wani mutum da yake doron duniyar nan. Haka kuma Yariman ya ce duk waɗanda suke da hannu a kisan za a hukunta su. Ya zuwa yanzu dai ƙasar Saudiya ta kori jami'anta guda 5 da ke da hannu a kashe Khashoggi. An kuma kama mutum 18, yayin da Yariman ya ce jami'an Saudiya za su ci gaba da gudanar da binciken kisan tare da na Turkiya. Wannan bayani na Yariman na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa laifin kisan zai rataye ne akan Yariman Saudiya. Kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi kira ga ƙasar Iran da ta soke yanke hukuncin kisa ga yara ƙanana. Javed Rahman ya aifadawa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa nayi kira ga jami'an ƙasar Iran da su soke tsarin su na yanke wa ƙananan yara hukuncin kisa, su kuma yi watsi da duk hukuncin kisan da aka yanke wa yaran ya zamanto daidai tsarin dokar ƙasa da ƙasa. Hukuncin kashe ƙananan yara ya saba dokar ƙasa da ƙasa, haka kuma take ta haƙƙin ƴancin yara da aka samar. Rahman ya ce an kashe yara biyar da aka samu da laifin kisan kai a Iran cikin wannan shekarar. Ta baya-bayan nan ita ce Zainab Sakhavand da aka kashe ta makonni uku da suka gabata. An zarge ta da kashe mijinta a shekarar 2012 lokacin tana ɗan shekaru 17 a duniya. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba kamfanin Facebook ya bayyana cewa wata sabuwar manhaja da ke bankaɗo hoton tsaraicin ƙananan yara ta taimaka wa kamfanin wajen cire hotunan yara har miliyan 8,700 a cikin watanni ukun da suka gabata. Wannan manhaja da Facebook ya ce ya samu tun shekarar ta gabata tana taimakawa matuƙa wajen gano wasu abubuwan da ba su kamata ba ta hanyar tantance ɗimbin hotunan da ke shafin Facebook. Kamfanin ya ce ya ƙara matakan lura da duk abubuwan da ke shafin a kokarin da yake na tabbatar da ganin babu sauran hotunan tsaraicin yara a shafin. Haka kuma shirin zai taimakawa Facebook wajen horar da ma'aikatansa da ke aikin zakulo ire-iren wannan hotuna cikin gaggawa kan biliyoyin hotunan da masu amfani da shafin ke kafewa a kullum. Facebook ya ce zai amfani da fasahar a kafarsa ta Instagram. Daga ƙarshe cikin dare ɗaya an ƙara samun wani biliyoniya a jihar South Carolina sannan Amurka bayan da aka sayar da tikitin cacen lottery a jihar da kuɗin ta ya kai dala biliyan 1 da miliyan 537. An sayar da tikitin ne a wani shago da ake kira KC Mart a garin Simpsonville. Lambar da ke jikin tikitin ta yi daidai da lambobin 6 da aka samar ranar Talata, duk da cewa yana da matuƙar wuya mutum ya iya samun lambobin duka a daidai. Wanda ya samu nasarar cin cacar zai dai zamanto biliyoniya idan ya riƙa karɓar kuɗinsa a duk shekara na tsawon shekaru 30. Kuma wanda ya samu nasarar zai iya karɓar zunzurutun kuɗi dala miliyan 877 lokaci ɗaya, wannan dai shine zaɓin da yawancin mutanen da suka cike karɓa. Jami'an da ke lura da harkokin cacar lottery suna da masaniyar inda aka sayar da tikitin da ya ci cacar da kuma lokacin da aka sayar da tikitin, amma ba za su san mutumin da ya sayi tikitin ba. A jihar Carolina duk mutumin da ya ci cacar lottery zai iya kin bayyana kansa ga jama'a bayan an kammala binciken tabbatar da cewa shi ne ya ci, a cewar shugaban gudanar da harkar cacar lottery Tony Cooper.
A gaida Sarfi Hashim Gubans da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta sassauta dokar hana zirga-zirga da ƙarfe, wato daga ƙarfe 6 na safiya zuwa ƙarfe 5 da yamma yau Alhamis, sakamakon rahoton samun kwanciyar hankali a wasu sassan Kaduna. Wakilin Isa Lawal Ikara ya jiyo mana ta bakin hukumomin
da yake sanar da sassauta wannan doka. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnati ba za ta yi wata ba wajen dawo da dokar hana zirga-zirga idan ta samu labarin wata barazana ta tsaro.
Daga gobe Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki, dokacin al'ummar jihar Kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye za su iya fita su yi zirga-zirga daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za su sa idanuwarsu su gani inda abubuwa ke tafiya a cikin waɗannan lokacin da za a fita gobe. Duk wanda aka same shi yana wa wannan zaman lafiya wanda muka samu zagon kasa nan take za a kama shi ko kuma za a kamata ai duk iya abin da ya kamata ai har wa yau kuma in aka samu wani abu wanda kan iya zama barazana gwamnati ba za ta yi wuta-wuta ba za a koma wannan dokar wadda aka rage ta daga wannan lokacin wadda ba ma fata
ya zuwa yanzu dai shugaban majalisar sarakuna ta jihar Kaduna mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris da Sheikh Dair Usman Bauchi sun ce lokaci yayi dai da al'umar jihar Kaduna za su rungumi zaman lafiya da juna
kira ga jama'a mu yi kokari mu yi ra'ayin juna mu ta tallan zaman lafiya idan ba zaman lafiya duk abin da ake so na cigaba ba zai taba samuwa ba
addinin musulunci addinin zaman lafiya ne duk wanda ya tada hankali da sunan musulunci ya saba wa Allah ya saba wa annabi ko ya saba musuluncin da yake cewa yana yi kirista kuma addini ne na tausayi duk wanda ya tada hankali ya tada fitina ya saba wa annabi Isa alaihi salam da yake cewa yana bin addini ba to dukan mu zauna lafiya ko mu ji tausayin juna saboda masa mutane a hana su fitowa neman abincin su shi ma wani rikin lafiya ne babba
to kowane irin hali wasu al'umar jihar Kaduna suka ji a lokacin dokar hana zirga-zirgar kuma me za su ce game da sassauta wannan doka
sunana Ahmad Kafinta riga cikin na ji dadi gaskiya domin za mu fita mu nemo abin da za mu ba iyalanmu saboda an tare mu a gida kaga yanzu dage wannan doka mu alheri ne a wurin mu ya kamata mu yi wa juna fada mu zauna lafiya
assalamu alaikum sunana Hajiya Saratu alhamdulillah alhamdulillah Allah isa su kiyaye a zauna lafiya maza suna zauna a gida ba shiga ba fita a kiyaye zuciya a kiyaye tashin hankali kowa ya nemi zama lafiya a zauna lafiya dan Allah
sunana Muhammad
Malam Muhammad shagon ka gashi kusan kaya duk sun rame da shago a cikin meke faruwa ne
gaskiya musamman ka lura zaka ga halin da aka wasu ka jefa al'umman mu a ciki shine ya jawo mana wannan ba daman da zamu je mu siyo saboda ba hanya sannan kuma mutane abin da ya rage a ciki duk mutane sun kwashe Allah Allah ma muke dama a dage doka saboda al'umma su ma sun dame mu da tambayan kayayyaki gashi babu kowa da yazo ya tambayi kaya musamman kayan masarufi da ake amfani da shi da kullun kana cewa babu zai dafa kai
kimanin kwanaki uku kenan dai cikin garin Kaduna da kewaye na cikin dokar hana zirga-zirga biyo bayan hatsaniyar da ta sabbaba guje-guje a wasu sassan jihar Kaduna da hukumomi suka ce mutum biyar su rasa rayukansu sannan wasu da dama suke kwanci a asibitoci daban-daban biyo bayan raunukan da suka samu a sakamakon guje-guje Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Tumadalla a gaida Isa Lawal Ikara rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa an fara samun kwanciyar hankali a yankin lafiya Lamurde inda aka kashe fiye da mutane 10 a sanadiyar tashin hankali da ya barke a yankin ga rahoton Ibrahim Abdulazim daga jihar ta Adamawa
biyo bayan tura karin jami'an tsaro zuwa yankin na lafiya Lamurde yanzu haka an kula sun fara kwantawa sakamakon tashin hankalin da ya barke a yankin kamar yadda rahotanni ma ke cewa wannan sabon tashin hankalin ya taso ne ta sanadiyar wani rikici da ke da nasaba da butun gona tsakanin wasu kabilun yankin biyu inda ko aka samu asarar rayuka da ma bana ta dukiya wanda kuma kawo yanzu kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar fiye da mutum 10 ne ma aka kashe
hakimi na lafiya ma ya je ya nuna musu wannan ba daidai bane amma duk wannan bai sa sun bar abin ba da suka zo kawai suka amka musu da fada da duka shi ne suka take shi sadan din suka tsona ainihin kekeyin wakin suya suka binne su gaba da su muka iya kokari dai don ganin an tsare abin da yiwu ba shi ne so suka kashe shi wannan din
kamar an samu da asarar rayuka da yawa da dama ne ko dai
to ban san su bangaren su ba amma dai mu wanda suka rasu a wajen mu dai mutum 11 ne zuwa yanzu
to sai dai kuma ko da na tuntube shi kakakiro na yan sannan jihar Adama SP Uthman Abubakar wanda mako ya tabbatar da faruwar lamarin ya kuma musanta rahoton da ke cewa rayuka fiye da 10 ne ma suka salwanta
na lokacin mutane guda biyu muka samu
to kuma wani mataki aka dauka da
kamar ya faɗa muka mun tura mutane mu su ana wajakin wani wajajen kuma sa'annan komai ya fara lafawa abin da zan faɗa wa mutane shi kamar da muka sha faɗa shi su ja daukar doka hannun su da abu ya faru wannan shi kokarin su dinga sanar da jami'an tsaro ba su dauki doka hannun su ba.
A Najeriya kamar da alƙalman hukumomin agaji da na tsaro ke nunawa rayuka da dama ne masu suka salwanta a mako guda ta sanadiyar tashin hankula da ke da nasaba da fadan kabilanci ko addini musamman ma a arewacin kasar. Mutum da manazarta da kuma kungiyoyin addini ke ganin fa dole a tashi tsaye. Abdullahi Njida da Amari na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a Najeriya ta Intifit na ko dangata lamarin nema da shakulatin bangaren da ka iya jefa kasa cikin wani mawuyacin hali.
Yawanci idan abun akwai abun da kake da su din su wato misalai da zan nuna cewa wannan abun na aukuwa amma za ka ga wa jami'an tsaro da kuma hukumomi da abun ya shafa amma so tare ke daga ana rike an amar riko tsakanin kashi ba za a tashi yin wani abu a kai ba sai in an biya auku an rasa dukiya an rasa rayuka sai kuma a zo a tura jami'an tsaro a ce su a wato kontroli abubuwa guda biyu wanda suka dikanta da suka rayukan su da kuma ina za a wani mataki za a ɗauka saboda kare a auku wannan abu a cikin kaga abun kai matsala amma a gaskiya akwai riko tsakanin kashi a wajen hukumomi musamman ma wajen jami'an tsaron mu in ba da wata mataki ba kuma a kan wannan abun to gaskiya fi sabilillahi mutane suna cikin wahala samun irin wannan abubuwan ba wanda kuma bala'i ne ga kasan nan zai hana mu ci gaba.
Abdullahi Jida da Amara kenan na ci bayan tafi da Najeriya wanda kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan lamari. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz.
Sunana Ukasha Ibn Safwan. A lallai muna matukar fayin ciki da zuwan shi mataimakin shugaban kasa wannan gari namu mai albarka kuma lallai ina da kira da nake so in gabatarwa gwamnati gabaki daya game da mu masu sana'o'in hannu. Akwai fikira da basira da yawa da muke da shi wurin ainihin aiwatar da abubuwa na fasaha to amma gaskiya muna fama da ainihin matsaloli tunda abin da ya shafi jari da namu aiwatar da ayyukan mu da kuma tallafi ko kuma goyen baya na gwamnati na yanda za a tallata mana da taimaka mana wurin sai da hajar mu a kasuwa. Muna godiya ga ainihin gwamnati da irin wannan tallafi da take bamu wannan shine zai taimaka mana wurin aiwatar da ayyukan mu.
Sunana engineer Atiku Muhammad. Gaskiya mun yi matukan farin ciki da zuwan sa dai domin tallafa mu irin mu masu sana'a masu kananan karfi. Dan ba mu yi tsammanin a baya an samu gwamnati mai kula da technology a kasan nan irin wannan gwamnati ba tsakani da Allah.
To madalla wasu mutane kenan da suka ci gajiyar shirin bada rancen naira 10,000 wanda mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Ojimbajo ya kaddamar a jihar Bauchi. Sai a biyo mu shirin mu na hantsi domin yin cikakken rahoton. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1:18 ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
aka ce in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza kai retiring daga shi siyasan ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin matasa domin nazarin yadda za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Yau ma muna tare da
Luka Fante, malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce.
Kamar Jibrin kamar bansir ɗan siyasa.
To ina muku barka da zuwa wannan zauren. Jagora tattaunawar Zainab Babaji ta tambayi matashiya Mary Marcus yadda take ganin wannan doka za ta tasiri har a samu matasa su tsaya takara a zaɓe su sai ta bayyana cewa.
A matsayina na matashiya in ana duba a ce lallai ana so matasa mu ma mu sa hannu ai zaben ma ko sai ya takaran ba wai an bar shi wai sai maza ne kawai su sai ya takara ba har da mu mata ma ana bukata mu ma mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa to amma a duba a ce wai ni ina nan a matsayin matashiya bisa ga bayanin da baba Ciri ya yi yanzu a haka zan siya a matsayin ina neman takara yar takara aikin me nake yi amma ina harkokin siyasa kudin nan da just domin dauki takardin nan kawai zan samu wannan kudin a ina in bayar in dan zai iya yu har a da gaske wannan doka da aka fitar har shugaban kasa ya sa hannu domin a gani an yi da mu ma matasa to in za a taimaka mana lalle ne sai a rage wannan kudin bayan an rage wannan kudin kin gani mu matasa zamu iya mu sa hannu a cikin harkokin siyasa domin ba kudin form kawai mu zamu biya ba akwai wasu kashe-kashe akwai wasu abubuwan da ana bukata a gare mu mu ma mu yi sai nan kuma zai yi kyau in an sa matasa a harkokin siyasa in an yarda matasa sun sa kai dumu-dumu a harkokin siyasa me yasa na faɗa haka domin shugabanan mu da su riga sun yi shekaru wanda ma in a ce ma abi aikin gwamnati ya kamata sun isa retirement sun kai retirement age wanda ya kamata a ce sun huta to aikin in ana son a ci gaba in kayi ka sauka ka ba ma wani yayi in ka taka rawanka kin taka rawanki ni ma na zo na taka rawa za a gani wanne ne yayi in ma bai dadi ba ma ai ba mu dade ba zaka kauce wani zai zo yayi komin yaya dai kamun nan dai akwai gefen da dai zaka yi a ji dadin ka akwai gefen da zaka yi ba za a ji dadin ka ba a matsayin ka na shugaba kuma in kana so ka kuma san da cewa shugabancin ka yayi kyau to wanda ka shugabance su ka ba su wuri su ma su yi shugabanci ka gani ko gaskiya abinda kai kayi ya iya ya taimakawa rayuwar su ko sun iya samu cin moriya sun iya samu karuwa kamar iyaye ne kina koya wa yaro ga abinda zai yi amma baki ba ma yaro yayi abin da ya kamata ba yayi abin da ya kamata bisa ga kwais wanda kika yi mishi ke dai kawai kullum yaron nan zai abu kina so ke ki bashi ra'ayin kanki ko baba ya bada ra'ayin kanshi to bayan da zaka yi ka san da cewa yaron nan ya iya ya dauki kwais wannan da kai sai dai ka bashi zarafi yayi kana kallo kana zuba ido ka tabbatar ko yaron nan yayi amfani da kwais wanda kai mishi
to kina mace kuma sau da dama ana ganin kamar mata iyaka akan yi amfani da su lokacin zabe ne don idan kika tafi rumfan zabe zaki ga yawanci mata ne suka shigo su yi zaben nan amma su ba sa shiga domin su yi takara domin a dama da su idan kika duba majalisar dokokin jihar Plateau zaki ga kashi kusan za a ce 80 ko kuma 90 maza ne mata ba su wuce biyu ko ɗaya ko biyu ba a cikin abinan kina ga kaman wani kalubale kuke fuskanta da yasa ku ba kwa shiga a dama da ku a harkan zabe siyasa ko a zabe ku ba wai ku dai ku je ku yi zabe ku goya ma maza baya ba
to ɗaya daga cikin kalubalen da muna fuskanta mu mata da yasa zaki gani a ko ina kika je kowane majalisa kin duba zaki ganda cewa ana karancin mata da wuya a samu kashi 20 a ce mata suna nan a kujera dalilin an duba ana gani mu a ta nan Afrika ana ganin ke mace dai kaman baki da yanci da zaki yi gaba shi yasa mun gode Allah ya taimaka a yau ana iya tura ɗa mace makaranta amma da ana gani ai ke zaki yi aure ne so zaki je ki karasa a gidan mai gidanki babu ma riba a matsayin iyaye su tura ɗa mace zuwa makaranta to in an koma harkokin siyasa ana gani ke ɗa mace ke na mace me zaki zo ki nuna mana bayan da mu maza kina a kalkashin mu to sai in ce ko wani dagan kai ne ko ya ne wanda mazan suna ji turawa sun ce he is full of himself mutun yana ganin ni na isa ni namiji ne ko a gida ke mace kina kalkashi na so ya zaki zo ki saya takara da ni kuma an duba kuma shawarwarin da mata na bayar gaskiya yana taimakawa so daya daga cikin kalubalen da muna fuskanta kenan kuma yana mun sa hannu a harkokin siyasa ana ga yaushe zaki duba iyalinki gidanki ke mace ne kina da aure kina da ƴaƴa kina da mai gida zaki yi yaya zaki duba ki gani kin biya bukatun gidanki kin biya bukatun harkokin siyasa so a hakan tun ke baki bude baki kin ce da cewa zai yi miki nauyi ba zaki iya ba wani ya riga ya zo na ya kamala da cewa ai ke mace ce ba zaki iya ki yi ba
to Mr. Luka Fanfavorin dawo wurin ka akwai matsaloli da su matasa karan kansu suke haddasa ma kansu wanda baya ba su daman shiga harkokin wannan siyasa me kake ganin ya kamata su ma matasan su fara yi ma kansu kafin su samu kafa wanda za su ci gaba da harkokin siyasa?
Eto, kamun ma a yi maganar matsalolin da su matasan suke fuskanta a Najeriya, ya kamata ne mu kuma gane cewa yanda muke yau, in kika duba matsalolin da suka addabe matasan a Najeriya, a ce dai gaba daya a Najeriya zaki ga akwai issue na talauci a kasan nan. Yau ana maganar talauci, Najeriya ce wata kasan da yau ake magana is the most poorest nation in the world, a yanda ake magana yanzu. Kin ga yanzu in kika yi maganar jahilci, zaki samu matasa mafi yawa wanda su din nan ake amfani da su. Su wayannan yan siyasa, shi Jibrin Banciri ya yi magana cewa a matasan da ake ce a yi da su din, ko kaman shi din ma yanzu hakan da yace da kyarye ya cire miliyan 7 ya je biya, an kika tambaye shi, shi ma matashin nan da ya yi aiki yayi da kyarye samu wannan kudin, to ki tunanin wayanda ma ba su da aikin a ce za su shiga siyasa? Kin ga dai akwai matsalan talauci a ciki, akwai kuma jahilci, yanda mafi yawansu sun fi so su bi supporting akan su fi su bi ma matasan su mara musu ba, tunda ba abin da za su samu a gurin. Kin gani wayannan matsaloli ne. To amma kuma ba mu iya mun gane wani abu a kasan nan ba. Su waye ne matasan a yanzu haka? In kika duba yanda aka ce ai a kundin tsarin Najeriya aka ce matashi mutumi ne wanda daga shekaru 18 zuwa 35, amma kuma in kika je wasu barnonin aka ce yau an yi wato abinda ake kiran shi bautan kasa NYSC, zaki ga cewa wanda ake barin su suje matasa ne daga shekaru 18 zuwa 30, in ka kai 31 ma ba za ka je ba. Kin ga shin ya nuna cewa a cikin dokokin Najeriya ma bamu iya mun sa yanda matasan za su samu karfin gwiwa su ce za su shiga cikin siyasan ba. In kika je farnin wajen aiki, wato neman aiki, matasan mafi yawan da suka gama makarantu, in kika je kika gansu abinda suke a cikin al'umma yanzu abin tausayi ne, yawancin su sai da kyar suke neman su ciyar da kansu. Kin ga hakan ba za ki iya ibe wayannan matasan ki ce musu a to ku zo dai a shiga a koka da ku yanda ake da soran ba, don akwai talauci, akwai jahilci, akwai abubuwa da yawa da suke cikin wannan.
Kuma wajen aikin ma sai kaga a ce idan ka wuce shekara 35 ba za ma 35,
to me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi retiring daga shi siyasan ba? Amma kin ga wannan aka ce to in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa, me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba?
Kana ganin doka ne da ya kamata shi ma
ya kamata a ce akwai doka haka? A gani na dai wayannan matsalolin su ne. Amma kuma ya kamata mu gane cewa akwai wasu matasan da aka ba su dama a cikin farnin siyasan, wanda a yanzu in kika je kika ga inda suke gudanar da harkokin gwamnati ba adalci a ciki.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji shawaran matasan ga sauran ƴan uwansu da suke ganin idan sun dauka haƙarsu za ta cima ruwa. Yanzu a madadin su duka da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karan a takaice.
Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya Allah wadai da wasu sakonni da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam, ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump, wanda ya magana a fadarsa ta White House, ya ce ransa ya matakar bashi da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutane da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokin hamayyarsa a zaben shekara 2016 Hillary Clinton. Daraktar hukumar likin asiri ta Amurka Jean Haspel da ke Turkiyya domin binciken mutuwar dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi ta saurari muryar da aka nada ta yadda aka gasa wa dan jaridar ukuba aka kuma kashe shi, bisa ga rahoton Washington Post ya wallafa a jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'in da yake da bayani akan faifan, yana cewa abin yana da matukar tata hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora wa Saudi Arabia alhakin kashe Khashoggi da yake rubutu a jaridar labarai.
To duka da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin mu, sai can da Hantsi zaje mu dauke da wasu shirye-shiryen mu. Sai dai kafin mu kai ga lokacin Hantsi ko kuma mu tattara namu inamu, muna mika ta'aziyya zuwa ga Usman Umar wato coach Tanko daga birnin Kumasi da Ibrahim Umar daga birnin Abuja na rasuwan yar uwansu wato Malama Hafsa, Allah ya kanta ya sa ta huta. A madadin Sarfila Hashim Gumar da Malam Sidi da ya shirya ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Darren Smith, Baba Yakuma Kirri ne daga Washington nake sallama da ku, sai da Hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.